daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da ko mita 16 a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin radio VOA Africa birnin Yamaika mitoci 102.5 da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da lol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM kuna iya sauraron wannan tasha a yanar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Baba Yakubu Makeri da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin a daidai wannan lokaci
to dalilin kiran wannan taro shine wadda kan jama'a mutane su san cewa to daga yanzu fa ba sai an je Lagos ba
Malam Muhammad Ghazali Abdulsalam shugaban kungiyar masu harkokin jiragen ruwa shiyar jihar Kaduna za ku ji karin bayani kan abin da yasa ba sai an je Kaduna ba a Niger dokar hana daura yan jarida ta cika shekaru 6 ko an daina kai yan jarida gidan kaso a kasar za ku ji nan ma ha kuma za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba amma kamar yadda aka saba kamar kullun ga labaran duniya tukuna
Assalamu alaikum jama'a. Ba tare da an samu ƙarin kuɗin yaki da cutar kanjamau ba, kungiyar tallafawa kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice, ta yi hasashen za a samu ƙarin yawan kamuwa da cutar zuwa kashi 60 daga cikin 100 tsakanin balagaggu kafin shekarar 2030. A cewar rahoton gidauniyar UNICEF, waɗanda suka wallafa rahoton sun ce alƙaluma zai ƙaru tsakanin 200 zuwa 400 nan da shekaru 15. Rahoton ya ce a halin yanzu ƙananan yara da matasa miliyan guda da 800 ne suka harbu da kwayoyin cutar kanjamau a nahiyar Afirka. Yau ɗaya ga watan Disamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin ƙara mai da hankali akan wannan cutar. Har ma kungiyar UNICEF tana kira da a ci gaba da yaki da kwayar cutar tsakanin matasa. Vivian Lopez, wata kwararriyar shirin yaki da cutar kanjamau ta kungiyar UNICEF, ta ce ‘yan mata su ne suka fi fuskantar barazanar kamuwa da cutar. A nahiyar Afirka an kiyasta cewa cike ‘yan mata hudu uku na kamuwa da cutar, matasa ‘yan shekaru 15 zuwa 19. Yaduwar wannan cutar tsakanin mata zai karu inji Vivian Lopez saboda galibi ana musu fyaɗe ne.
Kungiyar kasashe masu arzikin man fetur wato OPEC a jiya Laraba ta amince za ta rage yawan man da kasashen ke haƙowa a karon farko tun cikin shekara ta 2008 a wani kokarin bunƙasa farashi da kuma ƙalubalantar sauran kasashe da ba sa cikin wannan kungiya. Ministan mai na Iran ya ce kungiyar za ta rage yawan man da take haƙowa da kimanin garwa miliyan 1.5 zuwa miliyan 32.5 a kowace rana ko kuma kimanin kashi 1 daga cikin 100 na dukkan man da ake haƙowa a faɗin duniya. Kafin a yi taron na jiya Laraba a birnin Vienna, ministan makamashin kasar Saudiya ya ce kungiyar OPEC za ta buƙaci kasashen da ba sa cikinta su rage yawan man da suke haƙowa. Kasar Rasha, wadda ba ta cikin kungiyar ta OPEC, ta amince da rage yawan mai da take haƙowa da ganga 300 a kowace rana. Kungiyar ta OPEC ta ce tana so ta ga farashin mai a duniya ya koma tsakanin dala 55 zuwa dala 60 kan kowace ganga, matsayi da tace zai farfaro da tattalin arzikin kasashe da suke dogara kan man fetur, wadda kuma suka yi shekaru 2 suna shan wahala sakamakon faduwar farashin mai zuwa kasa da dala 50 ganga guda. Wannan labari da kungiyar OPEC da Rasha ya sa farashin mai tashi da kashi 10 a kasuwar birnin New York, kuma ya bunkasa farashin hannayen jarin makamashi.
Wakilan Amurka da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kashedi a wuraren taro biyu daban-daban jiya Laraba a kan fargaban kamarin zaman tankiya da yiwuwar ɓarkewar tarzoma a ƙasar Sudan ta Kudu. Nan da nan wato wakilin Sudan ta Kudu a wurin zaman ya musanta wannan wato maganar, kuma jakadar Sudan ta Kudu da ake kira Call Arab shi ma ya musanta cewa babu wani yunkurin shirya dakaru ko niyyar kai wani mummunan farmaki da kasarsa ke yi a hirar da yayi da kamfanin dillancin labarai ta Associated Press. a jiya Laraba a Juba babban birnin kasar. Wani masanin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kashedi cewa akwai yiwuwar ɓarkewar mummunan tarzoma da ta ƙabilanci da za a iya samu a wannan ƙasar da yaki ya ɗaiɗaita.
To, labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Babban jami'in kula da kayayyakin agaji na jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga ƙasashe masu tasiri da su iya bakin ƙoƙarinsu su kare fararen hula a gabashin birnin Aleppo ƙasar Siriya domin ceto birnin wanda ya taɓa zama birni mafi girma a ƙasar daga zama babban makabarta. Jiya Laraba Stephen O'Brien ya faɗa wa taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya cewa tun ranar Asabar kimanin mutane 25,000 suka rasa matsugunansu a gundumomin gabashin Aleppo waɗanda suke hannun ƴan tawaye. Ta wani gefen kuma jami'ai a gundumar Nangarhar da ke gabashin Afghanistan sun ce ƙungiyar ISIS tana ƙoƙarin cusa yara a ƙeda su a makarantu da shirya tarurrukan karatun addini a duk faɗin ƙasar. Jami'ai suka ce ISIS tana da akalla kwalejojin karatun addini 25 a gundumomi guda 4 a yankin inda take koya yara a ƙidojin ta'addanci da kuma yadda za su koyi karin harin ƙunar baƙin wake. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, Majalisar Kula da Jigilar Kayayyaki ta Ruwa ta Najeriya ta kaddamar da wani taro a birnin Kaduna da zammar karawa da kan al'umma kan fa'idar tashoshin jiragen ruwa da ke kan tudu. Ga Isa Lawali ƙara da rahoto.
Yunkurin magance ƙardar da ake sha wajen tantance kayayyakin da ake shigo da su ta tashoshin ruwan Najeriya ta sa hukumar kula da harkokin jiragen ruwan Najeriya, wato Nigerian Shippers Council, ta ƙara ƙaimi wajen haskawa 'yan Najeriya buƙatar da ke akwai wajen fara yin amfani da tashoshin jiragen ruwa na kan tudu da ake kira Inland Dry Port a Turance. Da yake jawabi a wurin wani taro da hukumar kula da harkokin jiragen ruwan ta Najeriya ta gudanar a garin Kaduna, ɗaya daga cikin daraktocin hukumar Mr. Ignatius Nweke, wanda ya wakilci babban sakataren hukumar na ƙasa, ya ce dukkanin hada-hada da ake da kuma jami'an da ake gani da ci gaban kasuwanci a tashoshin ruwan wannan ƙasa da aka saba gani musamman ma dai a Iko, su ne za a ci gaba da gani a tashoshin jiragen ruwa na kan tudu da ke arewacin wannan ƙasa.
Everything you think or you see in Apapa, you find them here. So a lot of things, employment, creation.
Malam Muhammad Gazali Abdulsalam shine shugaban kungiyar masu harkokin jiragen ruwa ta Najeriya shiyar jihar Kaduna.
To, dalilin kira wannan taro shine wadda kan jama'a. Mutane su san cewa to daga yanzu fa ba sai an je Lagos ba. Idan ana da kaya daga kasashen waje kuma ana so a exporting kayan mu zuwa kasashen waje ba sai mun je Lagos ba. Duk abin da za a yi a Lagos, a port din Lagos to annan tasha na Kaduna ma za a yi musu.
To, kowace riba mahalarta wannan taro suke ganin irin waɗannan tashoshin jiragen ruwa na kan tudu za su samar?
Sunana Barista Sadiqa Jibril. An tattauna yadda za ka iya shigo da kaya ka fitar da shi daga Kaduna ba tare da ka je Lagos ba, duk inda kake a duniya aka iya shigo da kayan ka ya zo Kaduna direct.
Sunana Gambo Inuwa daga Kafancin. Riban wannan taro shine mun gode Allah Nigerian Shippers Council da suka kawo wannan abu, sun suka samu na awareness domin mun shekara tun kakanninmu muna harkan citta, yanda za a fita da shi mai ake da shi ba mu sani ba, sai dai kaga indiyoyi na shiga da sauran baki siya su su fita da shi. To, Allah cikin hikiman shi yasa yanzu daga duk abun da za a yi dan fitar da abu ko shigo da shi, wannan abu gaskiya ya ƙara mana haske.
Isa Lawli Kara, Muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A yayin da ake cika shekaru 6 da hukumomin Nijar suka kafa dokar hana kulle 'yan jarida a gidan yari akan maganar da ta shafi ayyukan watsa labarai, bayanai daga bikin ranar 'yan jaridar kasar da aka saba yi kowace ranar 30 ga watan Nuwamba na cewa da sauran rina a kaba. Ga wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Munibarma da rahoton da ya aiko mana.
Sai dai shekaru 6 bayan wannan yunkuri, 'yan jarida na cewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba, kamar yadda za a ji daga bakin Bubakar Jallo mai bafutukar kare haƙƙin 'yan jarida.
Kai ganganin a shekara bana ma ako wayansu yan jarida na takardar da ake cewa ku har gidan kuku akai su yawancin lokaci idan mai iko yan jarida suka tura mai asiri shi mai iko so yake illa ya gwada yana da iko kaga ne nan akwai san rai kuma an shayin shi kasa ga kuma ana ci gaba da yin shi
to amma shugaban hukumar ta ce labaru ta CSA Abdurrahman Usman na cewa idan an bi tabarawo a bi ta mabi sau
a kewaye garin kasar mu ta Niger kungiyoyin yan ta'adda wanda suke so su kawo tashin hankali ba a Niger ba kawai ba a duniya gaba daya ya kamata a ce dan jarida dan saboda akwai doka a kasar Niger wanda ta hana kai dan jarida gidan kaso zai je yayi aiki ko ya hada kai da wannan yan ta'addan dan saboda kawo tashin hankali a kasar mu ta Niger kuna ta ma yanzu in wannan abu ya abu ana iya kaliya dan saboda a tushi dan jarida ne
kafa kwamitin hadin gwiwa domin nazari akan dalilan da ke haddasa ja-in-ja a game da zahirin fasarar da ke daidai da wannan doka ta hana kulle yan jarida a Niger ita kadai ce hanyar warware wannan badakala kamar yadda hukumomi da yan jarida suka yi amannar haka
ai wata doka committee wanda zai tara alƙalle da su masu kare haƙƙin yan jarida da maikwanta dan saboda a san ina ne kwakwan suke ina ne mutane ba su gane ba dan saboda mu duka mu samu mu gane abu guda
shugaban kasar Niger Isu Muhammadu a shekarar 2011 ya saka hannu akan wata takarda mai dauke da sanarwar Table de la Montagne wacce a cikin ta taron yan jaridar kasashen Afirka da ya gudana a Afirka ta Kudu ya buƙaci shugabanni su dakatar da cin zarafin yan jarida akan aiki sai dai alamomi na nunin har yanzu da sauraron rina a nan Niger bisa la'akari da koma bayan da aka samu a rahoton kungiyar RSF na shekarar 2015 saboda lura da yadda tursasawa da tusakeyar yan jarida zuwa gidan yari ya karu a baya-bayan nan Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
gaida Sule Mumuni Barma masu haro a shakata da wannan fefe da ke bisa inji kafin mu kawo muku shirinmu na gaba. Marigayi Salisu Jankidi masu haro yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin Nakasa ba kasawa ba
Nakasa
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 ba kasawa ba Nakasa ba kasawa ba
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na Nakasa ba kasawa ba A wannan makon muna tare da wani bawan Allah ne. Wannan bawan Allah mutum ne mai matakar sanya barbara wanda kuma yana da sana'ar da ya iya wato yin kujeru na hannu irin waɗanda ake sakawa da irin abin nan mai kamar kaba. Sannan kuma yana sana'ar saka katun waya wato saka maka kuɗi a layinka idan kana bukata. To duk da wannan hobbasa tasa ta koyan sana'a da kuma yin sana'ar. To amma hakan yana kokarin ya faskara domin kuwa ya rasa inda zai samu a matsayin matsuguni inda zai tsugunar da sana'ar tasa ta saka kujera da kuma saida katun wayar inda yace yana fuskantar tsangwama da dama wanda kuma hakan yana bashi takeici da masoyansa game da yadda gashi da sana'a amma kiri-kiri mutanen gari da kuma wani bangare na gwamnati na neman su barshi a cikin tsaka mai wuyar barin wannan sana'a ya ci gaba da bara wakilin mu Salamu Mumini Barma shine ya zakulo mana wannan bawan Allah inda kuma ya fara da fada masa sunansa kamar haka
kana tare da Haruna Makaho hankuri magajin zaman duniya wanda suna da wanda Mkolo sun kai sani ko kuma in ce muka sarkin makahi na Rutubilinge wanda sauran makahi sun kai sani da sunan Nayamai yi to yanzu lalle sun bar mu na gode ma Allah subhanahu wataala da ya ga mu wannan sadar da kai
yau ga ka a cikin wannan shiri na nakasa ba kasawa ba shin malam haruna yaya al'amura ke wakana
to alhamdulillah ni dai sai in ce na gode ma Allah subhanahu wataala yanzu in ka duba ka san dai hakikatar al'amura ni ba na gani to yanzu Allah ya tsare mini ina samu ina yan sana'o'i haka daban-daban eh wa'annan nake dan kure mu baki na kuda
wadanne irin sana'o'i ne wannan
ina yin kamar shashab hakan ga ina yin saka kujeru
shashab wato kana aika credit cikin waya kenan ko
inda da mu ba insha Allah rabbi
yawa to baka gani Haruna amma ya akai har kake aika kudi cikin waya
wannan bai wasi ta Allah wata rana muna zaman nan wadata wurin Ali ko kuma waje Abdullahi wancan na CC Oje nace mishi Abdullahi ni ho gaskiya wasi Oje ni na gaje dabara yace to yanzu wani in ka gaje dabara wace sana'a zaka yi nace shashab zani yace haka na yi shabnan da shekara biyu wa nace mishi ina yi shab yace to yanzu ya za a yi kai shab nace to wannan abu mai sauki na inda ka nuna mini ina zuwa ina gwada min a hankali har Allah ya kaddare ni iya ai kuɗi da ya gana iya to yanzu wannan shigenan sai ni shiga yi
idan kana yi ba a samun kuskure kai tsaye kake aika kuɗi kamar yadda mutane suka buƙace ka
Allah ya sa yarda yanzu ma in kana so ina yi tura ma kuɗi kuma ga layin ka
ya to ya ake kana gane lambobin
wannan dai lamba in dai mutum ba lamba sai matsau ban tura mai kuɗi ba insha Allah rabbi yarda a yi manci lamba in dai ka ba lamba ka
to ya kuma maganar kuɗi ka san mutumin da baya gani idan aka ce zai yi kasuwanci saye da sayarwa watakila wani lokaci za a bashi kudaden da ba su da kyau ko kuma kudaden da ba daidai da abubuwan da ya kamata a bashi ba
wannan gaskiya ne alhamdulillah Allah ya tsare mini yara wanda yake tiya tare da su idan Allah ya kare kuma bakin walwado dai kuɗi namu nan Niger ban ci ma wani wajewa idan an bani sun tuba su Allah na ya tsare mini in san su
baya ga wannan sana'a wacce ce kake kuma
to ni sana'o'i na suna da yawa tunda yanzu kamar magana nake maka kamar dai yan gidan rumshi in sun ji magana ta sun san hakikatar amma duk wanda ke cin kaso gidan rumshi ko wanda ke cin dan dadi ya san ina kaso shi ina kaso ka daban-daban haka tunda kan da in shiga harkar shashab ko in fara shashab ganga mun sana'a kamar ta muna sayan hatsi muna kai kaso muna saidawa eh kuma muna sayan hakin gujiya haka muna kai kaso muna saidawa shine magana amma yanzu sai ni ga kawar ina son in samu a tallafa mini yanzu in kama wannan shashabken shine mai zama alheri gare ni sai na kama shi
wato tun ainihi kai dama Haruna baka dogara ba da wani ka tsaya kana neman kana barace barace
wallahi ni gaskiya bismillah inda mun bar haƙƙin dole tunda mai gida ai in baka samu sana'a da ta dauki nauyin ka ba dole na sai kai bara amma ni deja ko tun yanzu dai in ba yayi mai to ba ba yarda yi bara kauye dai kowa sai tun yanzu ma gida in nace musu bara ne kai san ba su yarda san insha Allah
to dazu kai maganar sana'ar sakar kujeru ina ka koyi wannan sana'a
sana'ar sakar kujera ita ma nayi mai ne koyi ta muna sakar kujera muna sakar gado kowani muna yi
yanzu a wani dan ga kayan aiki kujeru nawa kake iya saka
ina sakar kujera biyu shi wannan ka'ida ne insha Allah kuma kujerun namu ai in ka diba sun mamanta da wadanga wanda ake kasuwa sai dai mi mun ka sawa abba mu samu sosai irin wanda ta kamata sai ka sako jira shi da 20 baka samu wanda zai dauke ta ba shine abin da ka wannan kasa
to ya kake ka gane launin igiyar da kake daura
yanzu zare in Allah ya soyar da in ka tambaya ko kuma masu diba kujeru na sun sani hakikatar al'amari tunda yanzu ma ana zuwa kasuwa a dawo gida a sai kujeru gare mu mu mun sani da zamu mutan zare ita ta kala kala nan na ma har muka wa mutane mamaki
ina maganar iyali
iyali akwai su ina da yanzu dai ina da kamar mata uku Fatima da Zainabu Abdul Hafsu ina da yaya guda 15 ga hannuna
kuma duk kake dauke da nauyin su
a wannan Allah ya shaida har da tsohi ma akwai tsoho da tsoha duka ne a dauke da nauyin su insha Allah
cikin wannan sana'a kake wannan sana'o'i kake samu
wannan sana'o'i Allah ya soyar da tunda yanzu in ka dauka daga bara zakuwa bana ina dai kamar ina samu abin da nake ci yanzu hir da matan bai da ma baka min ba in kai gare ta don saboda yan yar tar sun zuwa guda wuri na da sun ka zuwa wuri guda wuri na ba raba su koma ba to ina nan dai yanzu da dan abin da Allah ya tsare min da dan abin da mutane ke yi mini shine nake samu ina yawo ina dan saidawa
wato ba ka da shago yawo dai kake tana
sai ko alama na wannan mun zo rado umfani isu mun ya kira na kuma na shiga rado duniya tele duka na yi kuka na na kai ne ina so in samu wata kungiya ko da gwamnati wanda zai taimaka mini saboda ni wallahi ban kaɓa nabara sai dai dole ila dole ban kaɓa wallahi ban kaɓa nabara ko alama alama sai dai dole ina ga wata gashi na ke ita intai to idan Allah ya kaddara na samu wuri wanda na kama wanda zan yi kai wannan aiki na kira ga gwamnati
ko ga kungiyoyi in samu eh ko kamfanunka in samu wanda talawa min tunda su yar talama da sun kazo sun ce suna zuwa su mini eh kes kes to sai Allah ya kaddare basu koma ba tun wannan zuwan da sun kai basu koma ba na tayi orange na tayi sahel kom na tayi mu mu bu alhamdulillah sun bani lema da suka bani lema ka san yanzu ina zama tsaka hanyoyin sai ana kurata to shine ko kuran nan da akan mutane haka ko da na ce su barni ba su bari
suna tsamanin bara ce kake ba sana'a
a sun sani a kai sun sani shi bana nake yi sai dai al'amari ne sai a hankali na mu
to ya mu'amalar ka take da tsakanin ya mu'amala take tsakaninka da jama'a
to tsakanin jama'a wallahi da yadda Allah asli da yadda Allah ya kaddara ina da nake da horin jini ga mutane Allah ya kaddara ni ba dan talaka bane gwamnati ta saurayi da yanzu wallahi ba na bara ko alama tunda jama'a alhamdulillah kai akwai wanda ke zuwa su ce suna jin ciwon wannan kawai yanzu wanga sana'o'i da ni iya na isa kujera na iya shusha kuma a ce ina bara eh wallahi akwai wanda suka ce kwarai suna jin ciwon haka nan so sai dai mi wanda ji ma za yi ko da shi bai da abin talawa maka dole na sai dai tayya ka addu'a
su wadannan matan naka uku da kake magana yaya suke su
yo ina da mai ido guda akwai makamai bi tare da ni insha Allah
wato dai na gane Haruna baka da dadi wurin soyayya
wallahi to bacin gurgudan hali dai Allah ya sayar da muna iya kai mun kuma ka sani dan kwalbi ne in ka diba yanzu kawai dan fulani mai tambola in yaji ni ya san dan kwalbi ne wallahi dan kwalbi ne kwarai kasar Niger nagode ma Allah nagode ma harka kwalab
ka zaka iya tuna ya akai wannan larura ta same ka
ina iya tuna kwarai ko insha Allah yanzu dai yanzu yau ka mai tambaya da nake bukata yanzu lokacin da mun ga tashi muna in yara ina kusan dan shekara 5 ne makamta ta same ni to lokacin nan wajen mu bai tashi da yara ko yaushe to yanzu in mun ka sai mun ka wasa mun ka dawo ina da kai in dora kuka cikin daki ni nake ma kuka yanzu gani yaro ina tare da yara yanzu idan mun girma yaran za su waci a su barni mi yanzu lokacin da girma ke zakkuwa lokacin da ma kowa ya zabara yayi aure lokacin da ni sana'ata bata dauke ni ba ina yankan rake tun harko kuwa ina yankan rake ina sayar da lemu ina sayar da dankali danye ko kuma in dafa in tayi in yawo in saida tunda kaga nan na nake ake jana gida ba a jana san san mai yawo da sadda ba a jana ko alama to idan Allah ya kaddare ni lokacin da kowa ya zabara yayi aure sai tsohura shi ma ya zabara yayi mini aure na ware to alhamdulillah lokacin da mun kawo gurma sai ni kama hudda da mutane warin uwaye na yanzu ma kusan kai warin kakanni na duk dai in dai mutum kawai mai daraja ne yazo garin mu insha Allah rabbi da yazo gari gari zai Allah ya su kuban nan zai tambaye ni
to Haruna ka san garin nan yadda tsarin yake kamar su wadannan mata wuri guda suke ko kuwa a wurin wasu suke
kai ba su garin gasan
suna kauye
suna kauye
to yanzu menene kiran da kake yi zuwa ga al'umma da gwamnati da ma wasu kamfanoni da wasu kungiyoyi
to dan jin amsar wannan tambaya da Sule yayiwa Malam Haruna wanda aka fi sani da Naya Mai sai a biyo mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba na wani makon in Allah ya kai mu yanzu a madadin wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham da shi kanshi Haruna Naya Mai sai wakilin namu Sulaimun Muna Barma a jamhuriyar Niger Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi mu zama lafiya
kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 2 da kusan minti 23 halin zuwa ga babaya kuma kire da gargadi ga magidantan Ghana kan shafar kirjin iyalansu
Don fara shirin jaridu ne da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito cewar ganin irin yadda ake samun fargaba na tashin hankali a zaben da za a yi ranar 7 ga watan Disamba shugabannin addinai guda biyu da na gargajiya guda sun yi kira ga ƴan Ghana da su taimaka wurin kawo zaman lafiya a ƙasar da samun zabe cikin kwanciyar hankali ba tare da nuna bambancin siyasa ba jaridar Daily Graphic ta ce shugabannin sun hada ne da babban limamin cocin Katolika Most Reverend Philip Name da babban limamin Ghana Sheikh Usman Nuhu Sharubutu da kuma shugaban majalisar sarakunan gargajiya ta Ghana Togbi Afede na 14 jaridar ta ce a wani taron manema labarai a birnin Tamale Most Reverend Name ya gargadi al'umman kasar da su biye wa dokokin zaben kasar ita kuwa jaridar da Chronicle ta rawaito hulicin shugaban hukumar kula da kafofin yada labarai ta kasa ne Kwasi Jesse Apentin inda yake cewa hukumar zabe ba ta iya daukan nauyin ba duk wani dan jarida takardar izinin daukan labaran zabe a ko ina a cikin kasar don haka yan jarida da kafofin yada labarai su yi kokarin biyan dan kudin da hukumar zaben ta bukaci su bata don su samu daman zagawa ko ina su dauki labarai jaridar ta ce da yake amsa tambayoyi a wurin kaddamar da sabon rahoton kula da zabe a Kumasi da hukumar sa ta NMC ta shirya karkashin jagorancin kungiyar tarayyan Turai Mr. Apentin ya ce wannan maganar da yake yi na amincewa da kudin da hukumar zaben ta bukaci ƴan jarida su biya ba matsaya bace ta hukumar sa sai dai ra'ayin kansa ne
har yau akan batun zaben kasar ta ranar 7 ga watan Disamba mai zuwa. Jaridar Ghanaian Times ta ce yara arewa maso gabashin kasar tana bukatar karin jami'an tsaro 200 don ta tabbatar da ingantaccen tsaro a lokacin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da za a yi a sabon mako. Jaridar Ghanaian Times ta ce wata takardar tsarin tsaro akan zaben bana da ma'aikatar 'yan sanda ta fito da ita na cewar jihar Arewa maso gabashin kasar tana bukatar jami'an tsaro akalla 1683 su yi aikin tsaro a lokacin zabe. Jaridar ta ce karamin kwamandan 'yan sandan jihar Dr. Sayib Garba ya bayyana a wata hira da ya yi da 'yan jarida cewar tuni suka riga suka gabatar da wannan bukatu nasu a birnin Accra kuma an amince za a turo musu karin ma'aikata. Idan muka sake leka jaridar Daily Graphic za mu ga ta rawaito gargadi da shugaban wata kungiyar yaki da cutar daji mai kama mamar mata Breast Care International mai suna Dr. Beatrice Wiafi Ade ta yi wa mazaje cewa su yi taka tsantsan wurin taba kirjin iyalansu ko kuma abokan zamansu da yake rashin taba kirjin yadda ya kamata zai haifar musu da cuta. Jaridar ta ce Dr. Beatrice ta kara da cewa mata su kula da lafiyarsu kada su jira sai ciwo yayi tsanani sannan su je ganin likita. Ta ce mata su daina ba aiki dukkan lokacin su saboda su kuma su samu daman duban lafiyarsu wanda yake abu mai muhimmanci ne. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridun mu na Ghana. Baba Yakob Makili sashen Hausa na muryar America a birnin Washington DC.
To madalla ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka bari a kwatin sakonni.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar America. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Inguru jihar Yobe. Hakika matakin da MCC ta dauka na janye kudirin ta na karin harajin waya hakika yayi daidai.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murar Amurka. Muna magana da Yusuf Bazista mai leda Gololo karamar hukumar Gama a jihar Bauchi. Ina kama hukuntan Najeriya inda har yadda muke bin wannan shiri na ciki da gaskiya muke jin yadda wasu suke aikata fade a mata kana da kuma manya tunda duka fade wa inda har lalle wannan mata ta wajen ta wannan jihar Bauchi yadda aka mata to ya kamata hukuma ta tsaya tsayuwar daka ta bi wannan al'amari ta bi diddigi ta biyo wannan mata hakinta.
Mai magana Hamidu Kadallabuwa daga nan Kadallabuwa kumin Gudu Mariya cikin jihar Bisa Jamhuriyar Nijar. Gaskiya yau zan ba da shawara dukkan mutanen duniya gaba daya a kan zakin nan saidawa zaki. Gaskiya a rage saidawa zaki, zakin nan karewa yake ta samu Nijar da Najeriya.
To madalla ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Ba tare da an samu ƙarin kudin yaki da kanjamo ba, kungiyar tallafawa kananan yara ta Majalisar Dinkin Duniya da ake cewa UNICEF a takaice ta yi hasashen za a samu ƙarin yawan kamuwa da cutar kanjamau zuwa kashi 60 daga cikin 100 tsakanin balagaggu kafin shekarar 2030. A cewar sabon rahoton kungiyar UNICEF, waɗanda suka wallafa rahoton su ce alƙaluma zai karu tsakanin 200 zuwa 400 nan da shekaru 15. Rahoton ya ce a halin yanzu ƙananan yara da matasa miliyan guda da 800 ne suka harbu da ƙwayoyin cutar kanjamau a nahiyar Afirka. Kungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC a jiya Laraba ta amince da za ta rage yawan mai da kasashe ke haƙowa a karon farko tun cikin shekarar 2008 a wani ƙoƙarin bunƙasa farashi da kuma ƙalubalantar sauran kasashe da ba su cikin ƙungiyar da su biyo sawu. Ministan mai na Iran ya ce ƙungiyar za ta rage yawan man da take haƙowa da kimanin garwa miliyan 1.2 zuwa miliyan 32.5 a kowace shekara.
To madalla, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a hantsin nan, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da sai Bango ya tsage da Jummai Ali ke gabatarwa. shugaban ato wadda kuma shugaban hukumar yaki da cin hanci da sha Malam Ibrahim Magune yake ci gaba da amsa tambayoyin ku a cikin shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abo wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu, da kuma Nelson Love engineer da ya riga masa anan ne sahaba Imam Ali Zanda, da aka tayin sallama da ku, mu zama lafiya.